Masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki wacce masu iya magana suka ce babu mai fishi dake. Sunana Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu yi magana ne akan sickle cell anemia wacce ake kira da ciwon sikila a Hausance. Ciwon sikila ko amosanin jini ciwo ne da jiki ke haifar da wasu nau'i na jijiyoyi wanda ba sa dadewa kamar lafiyayyen jijiyoyi kuma sukan haddasa ciwon da ake kira anemia. Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiye na kasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Barkamu da wannan lokaci.
Masu sauraron mu za su so su ji karin bayani akan cutar sikila ko kuma amosanin jini musamman ma ga yara.
Cutar sikila ko amosanin jini cuta ce da ake gadata daga iyaye guda biyu, kuma abin da yake faruwa akwai wani sinadari da ake kira hemoglobin wanda shine yake ba jini kalar ja, kuma shine yake daukar sinadarin iskar oxygen da ke zagawa kowane bangare na jiki domin ya sarrafa da abubuwan da ke jiki yake. Masu ciwon sikila sukan samu matsala ne saboda wannan sinadari na hemoglobin yana da matsala, yadda idan ya kasance sinadarin oxygen ya danyi kasa maimakon ya zauna, wannan sinadari na hemoglobin sai yayi kamar ya lankwashe, sai ya ba jinin yayi kama da kamar lauje. Dalilin da yasa kenan aka sawa cutar sickle cell saboda sickle din yayi kama da wannan lauje.
Dan an haifi yaro da wasu alamomi ake gane cewa lalle yana dauke da wannan cuta ta sikila, tunda abu ne wanda ake gado.
To mafi yawanci a lokacin da aka haifi yaro ba a iya gane yana da ciwon sikila sai a inda suke da manyan dakunan bincike na zamani wanda zai iya daukar jinin shi ya duba ai wasu bincike, su kadai ne za su iya cewar wannan yaro yana da cutar sickle cell. Dalilin kuma shine shi yanayin hemoglobin din, wato shi wannan sinadari da ke daukar sinadarin oxygen a lokacin da jariri yake cikin mahaifiyar shi, yanayin wannan sinadari daban yake da idan bayan an haife shi ya fara girma. To har a wata shidan farko bayan an haife shi, wannan hemoglobin wanda ake cewa fetal hemoglobin shine a jiki. To sai ya fara zama normal adult hemoglobin, to shi wannan hemoglobin din, sinadarin hemoglobin shine yake da wancan matsala. To a lokacin ne ake fara ganin alamun cutar. Saboda haka mafi yawancin lokaci kafin wata shida ba a gane cewa jariri yana da cutar wannan sickle cell sai idan dai an yi bincike ne a babban dakin bincike.
To misali jariri ko kuma yaro ya kai waɗannan watannin, wato wata shida, wasu alama uwa za ta fara gani a jikinsa da zai tabbatar da cewa ko kuma da zai sa a zargi cewa yana fama da cutar sikila?
Wani lokaci abin da yake fara yi shine yaro ya tashi yana kuka a rasa dalili, bayan dan lokaci kaɗan sai a ga dan kumburin hannu ko ƙafa. A yawanci shine alamu na farko da suke nunawa. To wannan alamun kumburi hannu da kafa, da an je asibiti in likita ya kalli wannan kuma ya tambayi iyaye ya yanayin jinin su yake, abinda ake cewa ko AS ne, wato idan mahaifi yana da hemoglobin din sinadarin shi daya A wanda yake shine normal, ko kuma S wanda yake da wannan cutar sickle din. To idan mahaifi yana da wannan AS, mahaifiya tana da wannan AS, daga kuma wannan alamu da aka gani wurin yaro, to sai a ce aje a gwada. Yawanci da an gwada za a ga cewar wannan cutar sickle cell ce. Saboda haka mafi yawanci abin da yake fara nunawa shine wannan kuka, sai kuma a ga kumburi a hannu ko kafa ko zazzabi da sauransu. Yawanci su ne alamun farko da ake gani.
Cutar sikila na ɗaya daga cikin cututtukan da yake tashi lokaci zuwa lokaci ne?
Yana zuwa ne lokaci zuwa lokaci. Akan samu waɗanda lokacin farko ta tasan musu kuma har ta yi ajalinsu. Amma mafi yawanci abin da yake faruwa lokaci zuwa lokaci ne. Idan ya kasance shi wannan jini ya lankwashe yayi wannan kamar lauje-lauje, yakan toshe hanyar jini ne, sai ya kasance jini baya zuwa inda ya kamata ya je, sai matsaloli su fara zuwa, saboda yanayin abin da ke kawo siklin din zai iya zuwa ya dawo, to haka shi ta ma wannan siklin din yana zuwa ya dawo. Mafi yawanci daga farko idan ya koma wannan yanayin lauje-lauje, in an dauki matakai sai ya koma yadda yake, amma bayan wani dan lokaci kuma wani abin ya dan kawo ta matsala zai iya koma yanayin laujen nan, har ya kai ga tun yana canza yana dawowa yadda ya kamata, har wasu daga ciki sai su zama ba za su koma yadda suke normal ba, wato za su zama sickle wanda ake cewa a turance irreversible sickle cell.
To likita, tunda cuta ne da take tashi lokaci zuwa lokaci, me ke tada ta?
Duk abin da zai iya kawo, misali zazzabi, ruwa zai fita ko ta zufa misali, ko amai ko gudawa, zai sa jinin ya zama ya danyi kauri, ba zai motsa da wuri ba, zai iya kawo wannan matsala ta sickling. Sannan anan wurin mu inda malaria, zazzabin malaria yake sosai, tana daga cikin abin da suka fi kawo tashin wannan cuta, saboda ita kwayar malaria tana shiga cikin kwayoyin jinin ne, in ta shiga cikin kwayoyin jinin kuma sai ta jawo abubuwan da ke biyo baya, sai cutar wannan sickle cell ta tashi. Sannan ko mura da sauran cututtuka duk za su iya tada ita. Sannan ko da yaro misali wasa yayi ko guje-guje mai tsanani, duk zai iya kawo wannan cuta ta tashi. Tsananin zafi ko tsananin sanyi duk zai iya tada wannan cuta.
Yaya ake jinyar yaron da ke fama da ciwon sikila?
Jinya ta farko shine da bukatar wanda yake tare da shi. Idan yaron ne ya ce ina jin ciwo wuri kaza, kada ka dauka ƙarya ne, saboda akwai lokaci da yawa da zaka dauka watakila ko yaron ƙarya yake yi ko wani abu, in aka bata lokaci sai yaron ya shiga wani hali kafin a dau mataki. Saboda haka wanda yake da majinyaci da sickle cell da bukatar ya san wannan, in yana makaranta da bukatar malaman sa su san cewa yana da wannan cuta, yadda koya ya danyi complaint din nan, to kada a watsar da complaint din nan sai an duba an tabbatar, saboda cuta ce da za ta iya zama bagatatan. Yanzu nan kuna tare da yaro lafiya lau, ana wasa da dariya, cikin minti daya tana iya tashi, to idan ba a kula ba sai zama da matsala. Sannan akwai alluran rigakafi da ake yi na yawanci, misali zazzabin pneumonia da sauransu da ake yi, da bukatar a tabbata an yi wa yaron nan irin wannan zazzabin wannan alluran rigakafi. Idan yana amai da gudawa da bukatar a dauki mataki, kar a jira, saboda koya ya zubar da ruwa sosai ta aman nan ko gudawa ko kuma duka biyun, to zai iya sa shi cikin wani hali. Saboda haka yaro ne da yake bukatar kulawa matuka.
Wani irin nau'i na abinci ya kamata yaro mai fama da cutar sikila ya rika ci?
To abinci mai gina jiki da kuma abin da Bature zai kira balanced diet, saboda yanayin yadda jinin su yake fashewa, yana kullun cikin kwayoyin jinin nan suna fashewa, shi yasa ya wurin a asibiti ake ba su magunguna da zai taimaka wurin folate da sauransu. To a cikin abubuwan nan namu kuma abinci, akwai wanda suke da wannan sinadari na folate da sauransu, kamar irin irin su kayan marmari haka, fruit da vegetable da tura a turance kenan. Ya kasance kar a matsa a ce aiwa yaro dole, amma dai a lallaba shi ya rinka cin waɗannan abubuwan, saboda in aka matsa sai ya zama suna kallon shi kanshi cin abincin kamar wato wani horo ne ake musu, to sai ya zama matsala. Sannan idan akwai asibiti inda ake ganin su daga lokaci zuwa lokaci, yana da kyau su rinka zuwa, saboda ana iya hango wata matsala kafin ta faru, a dau matakin da ya kamata.
To likita, tunda cuta ce da take iya tashi lokaci zuwa lokaci, a wasu lokutan ma takan kawo matsala, akwai yanda za a yi a hana ko kuma a rage faruwar tashinta?
Yana daga cikin hanyoyin da ake bi domin maganar kare faruwan tashin zuwa asibiti kan lokaci-lokaci, ko da yaron lafiya lau yake, saboda za a iya hango wasu alamu cewa idan in ba a dau mataki ba yaron nan zai iya samun matsala. To amma akwai wanda suke zaune a gida, misali sai lokacin da matsala ta tashi suke zuwa asibiti, wannan sun fi samun matsala. Sannan matakai irin na kula da wurin zama, misali a tabbatar sauro bai samu wurin da zai rinka hayayyafa ba, ya kasance wani lokacin ana amfani da magunguna ana dan shafawa yaran, yadda in sauro ya zo kusa da su ba zai so ma ya matso ya cije su ba. In aka da wannan matakai za a samu sauki matuka.
Wani jan hankali za ka yi wa iyayen da ke da yaran da ke fama da wannan ciwo?
To jan hankali na farko ba ma wai ga iyayen da ke da wannan ciwo ne kawai ba, ga al'umma ne. Abu ne da za a iya gwadawa yanzu misali yawancin makarantu tun daga primary kafin yaro ya shiga zaki ga ana bada form ana tambayar ya yanayin jinin shi ya nau'in shi genotype din nan idan yaro ko yarinya tun a wannan lokacin suka san cewa tufa suna da hatsarin haifar da mai ciwon sikilan nan tun a wannan lokaci a wayan musu da kai kuma su san abin da ya kamata su yi idan sun yi kai matsayin da za su gane haka din to idan aka dauki waɗannan matakan za a samu raguwar yaran da ake haifa da shi wannan ciwon sikila sannan ga al'umma da na kowa ne idan yaro yana da ciwo misali kamar yadda na bada misali da makaranta to haka ko wurin aiki ko kuma wani abu dai in yaro yana da wannan larurar da buƙatar mutane su sani domin idan ya shiga wani hali a taimaka masa ba don wani abu ba akalla idan ya shiga wani hali a taimaka masa idan aka dauki irin waɗannan matakai insha Allah za a samu saukin matsalolin al'umma
yaya ake gwajin jinsin jini kuma a ina mutum ya kamata yayi
a asibitoci idan ka je ka ce kana son ka san genotype ɗinka za a gwada idan aka gwada ma aka ce KAS ne wato kariya ne kana dauke da jinsin wancan cuta ta sickle cell in dai gwajin na ya ce kai kariya ne to gaskiya ne kai kariya ne amma idan aka yi ma gwaji na farko aka ce AA ne wato lafiyar kalau to shawara ta shine ka koma wani asibiti guda biyu ko uku a sake yi sai idan har ta tabbata cewa A normal din ne kafin ya zama normal saboda akwai yanayin yadda ake yin gwajin akan iya samun matsala wanda yake da kariyar nan a ce masa normal kuma ta faru da yawa iyalai da dama wanda sun yi gwaji ɗaya daga cikin iyayen an faɗa masa cewa genotype din shi normal ne amma sai bayan sun yi aure an haifi sikila an sake gwadawa sai a gane cewa an samu matsala gwajin farko da aka yi an samu matsala saboda haka indai aka yi gwajin nan aka ce ma kai AS ne to gaskiya ne saboda yawancin test din ba ta nuna AS a matsayin ƙarya amma tana iya nuna AA a matsayin ƙarya saboda haka in an ce ma kai AA ne to ka je wuri biyu ko uku daban a gwada yadda za a tabbata cewa kai AA din ne
masu sauraron mu kuna sauraron shirin lafiya uwar jiki ne daga sashen Hausa na muryar Amurka duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako inda muka tattauna da Dr. Lawal Musa Tahir akan cutar sickle cell ko kuma amosanin jini ko kuma ciwon sikila a madadin likitan da muka kasance tare da shi a cikin shirin sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa muka sance lafiya
Asaida ce ka ce duniya ana ta wani